إن الله كان عليكم رقيبا.
نعم وبنجي يجي بايان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Malaman tafsiri sun tattauna dangane da wannan aya. Cashin bismillah aya ce daga cikin ayoyin Al-Qur'ani ko kuma menene? Abu na farko shine malamai sun yi ittifaqi ko sun yi ijma'i cewa bismillah aya ce a cikin suratul Naml. Daidai fadin Allah subhanahu wa ta'ala innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Malaman musulunci ba su da sabani cewa wannan aya ce a cikin suratul Naml. To amma kawo ta a farkon kowace sura nan ne malamai suka yi sabani musamman suratul Fatiha an bude ta da bismillah. Wasu malamai suka ce bismillah aya ce daga cikin ayoyin suratul Fatiha. Wasu daga cikin malamai suka ce bismillah ba aya bace a ainihin farkon suratul Fatiha, kawai ita aya ce da ake bude kowace sura da ita in banda suratul Tauba, suratul Bara'a. Shi yasa akwai hadisi ingantacce cikin sunan na Imam Abu Dawud. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan muna karatu da malaika Jibril ina gane an gama wannan sura, za a shiga wata sura ne a lokacin da naji ace bismillahirrahmanirrahim. To da wannan sai malami suka ce lallai bismillah wata aya ce mai zaman kanta wacce ake bude kowace sura da ita, ko kuma wacce take bambancewa tsakanin wannan sura da wannan sura. Bismillah muna farawa da sunan Allah subhanahu wa ta'ala, muna neman taimakon shi da agajin shi. Malamai sun tattauna dangane da kalman ba'un da yazo a farkon wannan bismillah. Suka ce menene amfanin kawo ba'un din nan? Suka ce ta zo ne lil mu'ayana, saboda neman taimakon Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman, wanda yake da rahama yalwatacciya. Wasu malamai suka ce kalma Ar-Rahman kamar rahama ga mamiya, yace wasi'at rahmati kulli shay, rahama ta ta mamaye komai, ta yalwaci komai. Irin wannan rahamar musamman in ka kalli hasken rana, idan rana ta fito tana haska ko ina, tana haska garin musulmai, tana haska garin waɗanda ba musulmai ba, tana haska mumini, tana haska fasiki, tana haska kowa. Wannan rahama ce da Allah ya shimfita ta a duniya, wacce ba ta da wani sharadi sai kai imani da Allah, ko kuma in ka kafirce Allah ba zai baka ba. Idan ka kalli bacci, kowa na iya samun bacci, kuma bacci rahama ne. Kafiri na bacci, musulmi na bacci, mai sabon Allah na bacci, wanda yake bautawa Allah ma na bacci. Idan ka kalli iskan da shi kadawa, oxygen da muke shaka, bata ke banta kadai ga musulmai ko waɗanda ba musulmai ba. Saukar ruwan sama yana sauka a gidan kowa, yana sauka a gonan kowa. Ka imani ko baka imani ba, ruwan sama zai iya sauka a gonanka. Shine ma'ana Ar-Rahman. Shi yasa malaman mu na gida suke fassara shi da mai rahama a nan duniya, rahaman da kowa zai iya samunta. Ar-Rahim, wasu malamai suka ce rahama ke bantacciya ga mummunai kadai ranar tashin kiyama. Shi yasa Allah ya ce wa kana bil mu'minina rahiman tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa 'adda lahum ajran karima. Ar-Rahim, rahama wacce take banci mummunai kadai ita ce aljanna. Allah ka bamu. A farkon sura Allah ya bude ta da ya ayyuhan nas, ya ku mutane. Allah ya kira mutanen duniya gaba daya, da mata da maza da kowa da kowa, da babba da yaro. Idan nace yaro ba ina nufin yaro dan karami ba, yaro mai shekaru kamar 17 20 ko makamancin haka, amma mutumin da ya shiga cikin waɗanda dokoki suka hau kansu, bi ma'ana baligi. Kaga dan shekara 30 a wurin dan shekara 60 ay yaro ne. Ina fata an gane. Allah ce ya ayyuhan nasu, ya ku mutane. Allah ya kira mutanen duniya gaba daya, sai ce ittaqu rabbakum, ku ji tsoron ubangijinku, ku kiyaye dokokin shi. Yina yi bari na bari. Abinda Allah ce kai, kai shi gwargwadon iyawanka. Ba za ka iya aikata duk abinda Allah ce ka aikata ba na samun lada, amma kai iyakar iyawanka. Abu na biyu, ka nisanci duk abin da ya hana. Duk abin da Allah ya hana ka wannan wajibi ne ka bar shi gaba daya, sai dai abin da ka fada a cikin kuskure ko ganganci ko ajizanci irin na dan adam. Amma kar ka saba wa Allah bisa ganganci. Wanda ya saba wa Allah bisa ganganci da girman kai game da dokokin Allah wannan kan shi laifin shi yafi girma. Allah ya ce ittaqu rabbakum, ku ji tsoron ubangijinku wanda yake kula da ku, shi ya halicce ku daga babu ya samar da ku daga babu zuwa akwai. Ina jin duk masallacin nan shekara 100 baya babu kowa a duniya, ko akwai ban san ko akwai dan shekara 120 a cikin masallacin nan ba, na jin ko komandan hizba bai kai shekara 100 ba. Allah ya ce ittaqu rabbakum, ku ji tsoron ubangijinku. Anan zaka gane girman Allah subhanahu wataala. Ya samar da kai ne asalin ka babu. Hal ta'ala al-insan hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura, shin dan adam bai san wani zamani ya shude ba wanda kwata kwata ma babu shi, babu sunan shi a duniya, yanzu kuma Allah ya samar da shi. To saboda haka ka ji tsoron wannan ubangijin wanda ya samar da kai, yanzu ga ka kana rayi bayan da babu kai, kuma gobe za a waye gari ma babu kai. Kaman ka ce wa Allah wane ne wannan ubangiji, sai ce allazi khalaqakum, wanda ya halicce ku, min nafsin wahidatin, daga rai guda daya, wa khalaqa minha zawjaha, sannan wannan ran ya halitta mishi matan shi daga wannan ran. Da Allah ya ce min nafsin wahidatin, ya halicci kowa daga rai guda daya, na nufi annabi Adam. Shi yasa asalin kowa a duniya baban shi annabi Adam ne. Da wannan ne malami suke cewa aqidar cewa dan adam asalin shi biri ne, wannan kafirci ne. Kusan akwai wani sabda da ake karantawa, duk da yanzu kusan malaman science masu rushe shi, Darwinism, wanda ya ce wa asalin dan adam wa biri ne, to yadda da wannan ma kafirci ne. A dan birin shi ne asalin shi dan adam. Ina fata an gane kamar da wasu malami suka faɗa, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Amma da ya tabbata cikin alqur'ani mai girma, akwai yahudawa wanda suke wa Allah laifi ya mai da su birai, ya zo cikin suratul araf. Ina fata an gane, kunu qiratatan khasiin, sai muka mai da su birai kaskantattu. To dan adam asalin shi ba biri bane ba, asalin dan adam annabi Adam ne, wanda kuma Allah ya ba mu labarin halittar shi, ya halitta shi daga turbaya. Bayan halicci annabi Adam kuma, wa khalaqa minha zawjaha, Allah sai ya halitta wa annabi Adam matarsa Hawwa'u, wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisa'a, daga waɗannan mutanen ne guda biyu Adam da Hawwa'u, bassa Allah ya yada rijalan katsiran wa nisa'a, mata da maza masu yawa a duniya. Sai zanto annabi Adam da Hawwa'u suka haifi yara guda biyu maza, suka sake haifan mata guda biyu, haka abun ya ta tafiya. Misali ko kuma sun haifi mace da namiji ɗan biyu, suka sake haifan mace da namiji ɗan biyu. Wasu malami suka ce, malaman tarihi, annabi Adam da nana Hawwa'u kafin su bar duniya suna da ƴaƴa da jikoki da tattaba kunne, sai me kuma? Bayan tattaba kunne sai me? Yace akon annabi Hausa gaskiya yake kuwa. To aka ce tsakanin ƴaƴan su da jikokin su, ƴaƴan jikoki da tattaba kunne, sai da suka haifi sama da 40,000. Haka malaman tarihi suka ce, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Amma malaman tarihi da yawa suna wannan magana. To mutum 40,000, yanzu a ce kana da ƴaƴa da ma da jikoki da tattaba kunne 40,000, ai ba za ka san yawan su ba. Ko za a yanka ka, ina ga akwai wanda in suka kai 100 ma wahalan gane sunayen su yi, ko ba haka ba? Akwai mutumin da in yana da ƴaƴa da jikoki suka kai 100, zai wahala lissafa sunan kowa, akwai masu iyawa. Amma galibi mutumin da ya tsufa ya zama yana da ƴaƴa da jikoki da tattaba kunne sun kai 100, wani ma zai zo a ce ai wannan dan wane ne ko jikan wane ne. Ina fata an gane. To asalin mutanen duniya gaba daya sun samu asali ne daga annabi Adam da Hawwa'u. Sai malami suka ce idan muka fahimci haka, ashe babu wani dalilin da zaka yi wa wani alfahari da asalinka? To idan aka yi tracing asalin, duk zai koma ne abu guda daya. Idan kai Bahaushe ne ko ba Fulatani ko Kanuri ko Bayerbe ko Inyamuri, kila ma wani Inyamuri dan kawunka ne baka sani ba in an bi tarihi, amma dai abinda yake tabbatacce shine duk duniya asalin mu gurade ne, amma Allah cikin hikiman shi da iyawan shi ya sa aka watsu kamanni mu ya sha bamban yarurrukan da muke masu ka sha bamban. Shi yasa har a yanzu zance mafi inganci hatta majalisar da take kula da harsuna na duniya na United Nation bata san adadin yarurrukan da ke duniya ba. Wannan shine zance mafi inganci. Shekara kaman 12 ko 13 baya sun taba cewa sun gano adadin yarurrukan da ke duniya. United Nation ta fitar da sanarwa, to a yanzu ne bincike ya tabbatar da a duniya akwai adadin yare kaza. Amma daga baya suka rushe wannan bayani, suka ce an gano wasu yarurrukan da ba sa cikin wannan lissafin. Ka dauki Najeriya kadai, waye san adadin yaran da ke Najeriya? Ko gwamnati har yanzu ba ta sani ba? Saboda idan ka dauki irin jihar Adamawa misali, Allah kadai ya san yare nawa ke Adamawa. Kai akwai mutanen da ma ba a gano su a duniya ba sai lokacin Babangida. Haka ne ko malam? Ko ɗan jarida ne kun sani? Akwai mutanen da aka gano a lokacin mulkin Babangida, su a duniya ma ba su san akwai waɗansu mutane ba bayan su. To kaga anan cikin Najeriya kenan, to ina ga wasu kasashe. Shi yasa asalin mu dai gaba ɗaya abu guda ɗaya ne, da Larabawa da Turawa da baƙaƙe da ƴan Asiya da ƴan ko ina a duniya da Indiyawa, dukkan mu uban mu da uwar ita ce shine Hawwa'u da Adam. Amma Allah ya bambanta mu ne ya ce me lita'arafu. Allah ya ce ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa, ya ku mutane mu halice ku gaba ɗayan ku daga annabi Adam da Hawwa'u, daga namiji guda ɗaya da mace guda ɗaya. Ya ce wa ja'alnakum shu'uban, muka sanya ku ka zamto shu'uban, jam'i na sha'ab shine jama'a, nations wa qaba'ila da kuma kabilu daban-daban. Idan ka ji ana wani yaran kai sai kai mamaki, wa anya sun san me suke cewa kuwa? Wallahi idan ka ji wani yare za ka yi ma za ka kaman kila su ma ƙarya suke, ba san me suke cewa ba. Haka wani in ya ji yaren da kake za Hausan nan da muke da wani zai zauna ya ji sai ya ta mamaki, sai ka kaman wallahi ba ku san me nake cewa ba. Akwai wani idan muna Hausa yana jin mu sai yana mamaki, wai mun san me muke cewa? Sai ce kai ma ka san me kake cewa, saboda shi muna yaren da muke fahimtar juna da shi ko Turanci ko Larabci. Amma wannan zai nuna maka girman Allah subhanahu wa ta'ala. Ashe ba kunnen ba ne ji, iko Allah ne ji. Kun fahimci wannan abin da kyau? Inda kunne shi ne ji, ya kamata kowane yare kana ji. Amma za ka ji ba za ka fahimta ba, kaga jin bai amfani ba kenan. Sannan za ka gane girman Allah subhanahu wa ta'ala, ga kunnen guda ɗaya kuma yana jin yarurruka daban-daban. A yi Hausa ka ji, a yi Turanci ka ji, a yi Larabci, a yi Fulatanci, a yi Yarbanci, ba za ka cire wannan kunnen ka sa wani ba. Haka ne ko ba haka ba? Ba za ka ce wannan kunnen Hausa ne bari in cire kafin a fara Turanci ba. Kaga wannan akwai abun mamaki da zai na maka girman Allah subhanahu wa ta'ala. Za ka ga mutum yana yarurruka daban-daban da harshe guda ɗaya ba tare da ya cire harshen ya sa wani ba. Harshe ne guda ɗaya zai yarurruka daban-daban. Akwai mutumin da aka samu yana jin yare sama da 50, yare sama da 50, kuma abun mamakin Bature yana jin yarurruka 52 shi kadai, kuma kowane yare ya iya. Shi gaba ɗaya rayuwarsa ko koyan harsunan mutane yake yi. In yana Larabci sai ka dauka ba Larabe ne, in yana Turanci ka dauka Bature ne, in yana yaren Spain Spanish, in yana yaren China, yaren India, yaren kaza har Hausa, kaga Bature na Hausa kai mamaki. To a takaice da wa qaba'ila, Allah ya sanya muka zama kabilu daban-daban da yarurruka daban-daban da harsuna daban-daban, li ta'arafu, dan mu san junan mu. Yanzu inda a ce duk Gombin nan yare ɗaya ne, abin ba zai bada sha'awa ba. Ko kuma a ce duk Najeriya yare ɗaya ne, sai ga abin babu wani sha'awa a ciki. Ko a ce duk duniya yare ɗaya ake, to babu ilimi kenan ai. Ai ilimi ne ka je a koya maka yaren da baka iya ba. Amma a ce kowa ya iya wannan yaren, to babu ilimi a wannan wurin. Ba za a zo a sa littafi ana fassara ba, ko ba haka ba? Don kowa sai ya saya ya karanta. To akwai hikiman Allah da ya sa yarurruka daban-daban a duniya. Amma duk da wannan kasantuwa akwai farare, akwai baƙaƙe, akwai Larabawa da Turawa da ƴan China da ƴan India da ƴan Afirka, akwai baƙaƙe, akwai farare da dogaye da gajeru da sirara da masu kiba, duk wannan ba shi Allah ke bukata ba. Yace inna akramakum inda Allahi atikaku, mafi daraja mafi girma da mutunci a wurin Allah subhanahu wataala atqakum wanda yafi ku tsare dokokin Allah wanda yafi ku tsoron Allah yafi ku bin Allah to wannan shine wanda Allah yake so kuma shine mai girma a wajen Allah subhanahu wataala ke sa hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam yace rubba ash'atha akbara law aqsama ala Allahi la barahu sau da dama za ka ga mutun gashi a cikin alamun talauci kayan sa ma ba masu kyau ba kila ma yayi kura saboda ya tafiya a kafa tun daga jeka da fadi har BCJ da kafa adu wanda ya wannan kasa yana cikin bala'i ana zafin rana kana da abun hawa ko kana da kudin abun hawa me zai saka taka tun daga jeka da fadi har BCJ ka san ba lafiya ba to sai Allah ya ce zaka ga mutun duk yayi kura ya sha wahala ga alamun talauci sun bayyana amma darajar shagun Allah subhanahu wataala law aqsama ala Allahi la barahu da zai rantsuwa yace wallahi yau sai an yi ruwan sama to saboda kare yake fara Allah sai ya sako da wannan ruwan sama annabi ya faɗa ne dan ya nuna mana girman sha'awar Allah subhanahu wataala shi yasa ba kudi ba shi bane girma tarin ilimi ko tarin gidaje da motoci da ko kyawun halitta kai fari ne ko kai kaza ne wannan ba shi ke nuna kafi wanda kafi shi kyau a wurin Allah ba kasantuwar kafiwa da kudi da daukaka ba shi ke nuna kafi wannan a wurin Allah subhanahu wataala ba kana fi mutun ne a wurin Allah ta hanyar bin Allah da kuma tsare dokokin shi Allah ya ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah Allah sake maimaita wannan abin da ya bude ayan dashi da ce ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijinku sai ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah subhanahu wataala jin tsoron Allah yana daga cikin ibadan da yafi kowanne daraja a wurin Allah subhanahu wataala ke yasa annabi ya faɗa cikin hadisin Imam Ahmad ibn Hanbal a cikin Musnad da ruwayin Imam Tirmidhi daga Abu Huraira annabi ya ce ittaqil maharima takun a'badan nas ka tsare dokokin Allah duk abin da Allah ya haramta kai iyakar iyawanka karka aikata su takun a'badan nas sai ka zamto kafi kowa daraja kafi kowa matsayi kafi kowa yawan ibada a wurin Allah subhanahu wataala barin ba ku wani misali inda a ce ga waɗansu mutane guda biyu wannan yafi wannan yawan ibada yawan sallolin nafila yawan azumin nafila yawan kaza duk abin da yake na samun lada ne zikiri karatun qur'ani yana yawan ne amma yana da sakaci wurin tsare dokokin Allah kuma baya kiyaye aikata ababen da Allah ya haramta duk da gashi da yawan ibada sai aka samu wani kuma yana da karancin ayyukan ibada yana da karancin sallolin nafila yana da karancin azumin nafila yana da karancin aikata ababai na ibada na nafilfiri amma kuma yana iyakar iyawan shi wurin kiyaye dokokin Allah duk abin da Allah baya so yana nisanta shi in ya san wannan abin haramun ne to zai guji shi ba zai aikata ba amma bashi da kokari wurin sallar nafila da yayi sallar farilla shikenan baya azumin nafila da yayi ramadan shikenan sai wata ramadan shi haka rayuwar shi yake ayyukan farilla kawai yake amma duk abin da Allah ya haramta kuma baya aikatawa yana nisantan wannan abu shi kuma ga wancan dayan ga kokarin farilla ga kokarin nafilfili amma kuma yana da sakaci wurin kiyaye ababen da Allah ya haramta to waɗannan guda biyun waye fi wani a wurin Allah subhanahu wataala wanda yake da karancin ayyukan ibada na nafilfili amma yana da kokari wurin kiyaye dokokin Allah shi yafi a wurin Allah subhanahu wataala ke sa annabi ce ittaqil maharima ka guji ko ka nisanci ko ka tsoraci aikata haramun duk abin da yake haramun ne sai ce takun a'badan nas zaka zamto mafi ibada domin idan ka bar sabo wannan ma ibada sunan shi ibada ba shine kadai sallah azumi zakka ko aikata wani aikin lada ba a barin aikin sabo shi ma ibada ne ina fata an gane to idan mutun ya fi ka kiyaye ayyukan sabo ya fi ka nisantan su duk ibadan ka a wurin Allah ya fi ka subhanahu wataala to shi sa muyi kokari matuka wajen tsare dokokin Allah wajen nisanta ayyukan sabo hakan zai sa mu samu daukaka da daraja a wurin Allah subhanahu wataala malaman tarihi suke cewa hatta sahabbai an samu wasu daga cikin tabi'ai waɗanda suka zo bayan annabi kenan ya rasu sun rayu da sahabbai amma ba su ga annabi ba alaihi salatu wassalam sun fi sahabbai yawan ibada zaka samu wani dalibi da daga cikin daliban sahabbai wanda su ake cewa tabi'ai ko waɗanda suka ga sahabbai ya bi wani sahabi yawan sallan dare ya bi wani sahabi yawan azumin nafila amma duk abin da zai kuma sahabin na bi shawarin Allah subhanahu wataala malamai suka ce saboda me saboda ababe guda biyu manya kenan akwai dalilai da yawa amma biyu daga ciki shine ganin annabin kanshi wannan wani daraja ne kasantuwar sun rayu da annabi sun yi sallah a bayan shi sun raka shi jihadi sun auri ƴaƴan shi ya auri nasu sun yi magana da shi ya gansu sun ganshi wannan daraja ce da babu wanda zai same ta in ba wanda ya irin nasu ba sai abu na biyu sahabbai sun fi kowa ne santa ayyukan sabo duk abu in dai sabo ne komai kankantan shi to sahabbai ne santan shi suke faufau ba sa kusantan shi to babu wani wanda ya fi sahabbai gudun sabon Allah subhanahu wataala amma an samu kuma waɗanda suka fi sahabbai yawan ibada Allah ya ce wattaqullaha ku tsare dokokin Allah ku ji tsoron Allah subhanahu wataala jin tsoron Allah yana amfanar maka da ababe masu yawa daga ciki shine idan ka tsare dokokin Allah kana tsoron Allah cikin maganganunka da ayyukanka daga cikin ababen da zaka samu na farko Allah zai dinga kankare maka zanubanka ayyukan sabo da ka aikata a bisa kuskure ko baka istighfari ba Allah sai gafarta maka Allah ce man yattaqillaha yukaffiru anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra duk wanda ji tsoron Allah ya kiyaye dokokin shi to Allah zai kankare masa kananan zanuban shi da ya aikata bisa kuskure kuma Allah zai girmama ladan shi abu na farko kenan abu na biyu jin tsoron Allah da kiyaye dokokin shi yana cikin abinda Allah zai baka basira da shiriya ka dinka bambance tsakanin ƙarya da gaskiya Allah ce in tattaqullaha ja'al lakum furqana in kun tsare dokokin Allah Allah zai samu ku al-furqan wani irin ilimi da shiriya wanda da shi zaka dinka bambance tsakanin ƙarya da gaskiya da an zo da abu in dai ƙarya ne kawai zaka gane wannan ba gaskiya bane ba bayan da za ka kana da hankali kuma ka san dokokin Allah kuma kana tsare dokokin Allah wa a ce za a zo a ce maka Abu Huraira makareci ne kuma ka yadda a ce maka nana Aisha bata kyauta ba ta yi rashin adalci ta yi ƙarya kuma ka yadda in dai kana da hankali abin da zai wahala ya za a ce matar da annabi ya aura ya rayu da ita har ya bar duniya kuma a ce wannan ba mutumin kirki bace ba sai dai in shi din ma ba mutumin kirki bane ba kun gane wannan abin da kyau shi yasa matukar ka tsare dokokin Allah kana bin dokokin Allah sau da kafa to Allah zai shirye da kai ya kuma baka ilimi da basiran gane abinda da an fada ka san wannan ba gaskiya bane ba a ce Sahihul Bukhari ƙarya ne zaka ce mai fadan shine makarici 40 hadis a ce ma ƙarya ne ka san mai fadan shine mahaukaci to nan da daga cikin amfanin tsare dokokin Allah sannan abu na uku tsare dokokin Allah na sa ya zamo sababin fita daga cikin kuncin rayuwa shi yasa halin kunci da ake ciki na masifa da talauci da rashin tsaro da duk bala'in da muka tsinci kanmu a ciki da za mu tsare dokokin Allah Allah sai kawo mana mafita Allah ya ce man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan duk wanda ya tsare dokokin Allah Allah zai kawo mishi makhraj mafita duk halin da ka shiga wallahi sai ka samu mafita ba za ka gane wannan ba sai in ka tsinci kanka a wani irin yanayi ka shiga wani irin hatsari ka fita ka san wannan ikon Allah ne a kulla maka makirci da ababe kala kala na cutarwa kaga ka fita salun alun ka san wannan abun yin Allah ne ba ikon ka bane ba ba dabaran ka bane ba karfin ka bane ba iyawan ka bane kawai Allah ne cikin rahaman shi da bai wasa yasa ka fita daga cikin kuncin rayuwa ko cikin wani hatsari da ka afka ta hanyar tsare dokokin Allah da kai Allah ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah ku tsare dokokin shi allazi tasaluna bihi wanda kuke tambayar junan ku da shi ko kuke wa juna magiya da shi ma'anar tasaluna bihi kuna amfani da sunan Allah wajen magiya a ce wani dan Allah kai abu kaza wani dan Allah kar kai abu kaza to amfani da sunan Allah da kuke wajen cimma bukatun ku na rayuwa ko dan Allah wane aramin kaza, ko dan Allah wane taimaka min da abu kaza, to wannan Allah da kuke tambayan junan ku da sunan shi, ko kuke wa juna magiya da sunan shi, to wannan Allah ku ji tsoron shi. Yanzu aka man kai ne ko ke ce a ce ga wani ko ga wata yana amfanuwa saboda dalilin ka ko dalilin ki, amma kuma yana saba maka ko yana saba miki, ya zaki ji? Ban gane ko kun gane ba. A ce ga wani nan kuna tare yana samun amfani a cikin rayuwar shi, amma kai ne sababi, kai ne dalili, amma kuma baya kyauta maka, ya zaka ji a cikin ranka? Zaka dauke shi butulu, zaka dauke shi marar mutunci da dukkan wani suna da zaka bashi. To ya zaka kuma Allah da kuke amfanuwa da shi ba kwa tsare dokokin shi? Ke sa Allah ce wattaqullaha allazi tasaaluna bihi, ku tsare dokokin Allah, ku ji tsoron shi, wanda kuke tambayan junanku, kuke wa juna magiya da sunan Allah subhanahu wa ta'ala. Da wannan ne malamai suke cewa haramun ne yin amfani da sunan da ba na Allah ba wurin magiya, ko kuma wurin rantsuwa, ko makamancin haka. In za ka rantse, ka rantse da sunan Allah, ka ce wallahi ko tallahi ko billahi ko na rantse da Allah ko makamancin haka. Amma duk abin da ka rantse da shi wanda ba wannan ba, to haramun asalin ma shirka ne. Misali ka ce ka rantse da ɗakin Ka'aba, wannan haramun ne. Ɗakin Ka'aba halittan Allah ne, ba a rantsuwa kuma da halittan Allah. Ko ka ce na rantse da sallan iyayena, ba a rantsuwa da sallan iyaye, ko na rantse da kabarin kakana wane, duk wannan haramun ne. Ko na rantse da Makka da Madina, ko na rantse da manzon Allah alaihi salatu wassalam, duka wannan haramun ne. Annabin da kanshi ya hana tun yana rayi. Idan wani ya ce maka dan me za a hana rantsuwa da suna Annabi, an raina Annabi, ka ce to Annabin ne ce ka rayi. A cikin hadisi ingantacce Annabi ce man halafa bi ghairi llahi faqad ashrak, hadisin Ahmad ibn Hanbal a cikin Musnad, yace duk wanda ya rantse da wani abin da ba Allah ba yayi shirka. Ina fata an gane. Duk wanda ya rantsuwa da sunan da ba na Allah ba ya aikata haramun, ya fada cikin shirka, Allah ya kiyaye. Allah ce wattaqullaha allazi tasaaluna bihi, ku tsare dokokin Allah, ku ji tsoron shi, wannan da kuke tambayan junanku da sunan shi, ko kuke wa juna magiya, bihi wal arhama, sannan kuma ai wattaqul arhama kenan, ku tsare zumunta, ku tsare zumunci, kar ku yadda ku yanke zumunci. Da wannan malamai suke cewa girman sada zumunci da girman zumunta yasa Allah ya hada su a wuri daya, yace ku ji tsoron shi, ku tsare dokokin shi, sannan ku tsare zumunta, dan nuna mana girma da muhimmancin zumunci a cikin addinin musulunci. Shi yasa sada zumunci, yan uwa, abu ne da musulunci yake karfafan shi, yake kwadaitarwa akan shi. Duk yadda kake da mutum, karka yadda ka yanke zumunci da shi sai dai ka yanke zumunci da shi ne dan Allah. Misali a yau sai ka samu mutum wai shi da wane ba sa magana, ko kuma ke da wance ba kwa magana, saboda me? Saboda very little misunderstanding, wani dan karamin sabani da aka yi akan duniya, ko kuma ai tayi gulmana a wurin wane, wance ko wance ta gaya min, kaga duk wannan aikin shedan ne. Kila ma wancan da ta baki labarin ba gaskiya ta faɗa ba, haka ne ko ba haka ba? Ko kuma ayran nan ya harare ni, ko ran nan to ya harare ka, sai me? Ba wanda harara ke fita a jikin shi. A takaicen takaitawa dai shine zumunci wajibi ne a musulunci, sabani a rayuwa wajibi ne. Duk lokacin da ka dauka ba za a maka laifi ba, kai yaudar kanka. Yanda za a maka laifi, kai ma haka za ka yi wani laifi. Idan za ka yi wa wani laifi, ya hakuri da kai, dan me kai in aka ma ba za ka yi hakuri ba, kaga ba kai adalci ba kenan. Hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam, a lokacin da Allah halicci Annabi Adam alaihi salatu wassalam, yana gama halittar shi sai zumunta ta zo ta tsaya a wurin. Duk wani abu da ka sani halitta ne fa, Allah kuma yana gani shi. Ina fata an gane. Yanzu iskan da ke kadawa muna ganinta, amma Allah ne ya halicce ta kuma shi yana ganinta. Amma kai da idonka Allah bai baka daman ka ga wannan iskar ba. Misali mala'iku halitta ne, muna ganin su, ba ma ganin su. amma akwai su ko babu, akwai yadda cewa babu su ma kafirci ne. Kai hatta aljanu, muna ganin aljanu, in ka ga aljani an samu matsala, ba wanda ke so ya ga aljani wallahi. Kuma in ka ganshi ma saboda dalilin rashin lafiya ko wani dalili, za ka ganshi na a wani halitta daban, haka ne ko baka ba? Amma asalin yanda Allah halicce shi ba wanda yake gani shi. Duk alaka da zumunci da abokantaka da ke tsakanin annabi da mala'ika Jibrilu, sau ɗaya taɓa gani shi tak a halittan da Allah ya mishi. Ina fata an gane, kaga shine malamin shi, shi yake kawo Qur'ani, shi yake zuwa da sakonni kala kala, babban aminin annabi kenan mala'ika Jibrilu. Amma duk da wannan abokantakan nasu, sai da ya gansa siffar mutum. Akwai wani sahabi daga cikin sahabbai, wani kyakkyawa, yawanci mala'ika da siffar shi yake zuwa, dhiyatul qalb. To wannan dhiya din sau da dama sai mutum yace dhiya, ai na ganka aure kaza, ce ani ba ni bane ba, mala'ika Jibrilu ne. Ko kuma sahabbai suna zaune da annabi alayhi salatu wassalam, sai mala'ika Jibrilu yazo. Idan yazo da siffar dhiya, yazo suke magana da annabi, ya tashi ya tafi. Sai kila kai kaga dhiya a wani gu, kace ai dazu na ganka da annabi kuna magana kan kaza kaza, yace maka wallahi ba shi bane. Me yasa mala'ika ya zabe zuwa a siffar shi? Wallahu a'lam. Kila burge shi yake, kila Allah ne yake, kila 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 komai zai iya shiga ciki. Mala'ika na son sahabbai gaba ɗayan su, amma kila umarni ne na Allah sa ya zabi wannan sahabin yake zuwa a siffar shi. To abinda nake so da in kai gare shi shine, annabi da kanshi bai taba ganin mala'ika Jibrilu ba sai sau ɗaya. Kuma yace da na ganshi ma wani bangaren shi na gari, yace fukafukin shi guda ɗaya ya kusan rufe sararin samaniya gaba daya, fukafuki guda daya, kuma yana da sosun kai wurin 70,000. Shi yasa wannan duniyar da kake gani da girmanta, musamman a ce ka taba yawo, inda ka taba tafiya a jirgi na awa 10 nan zaka san duniya tana da yawa. Kalli nisan Makka, ka san musulmai inda yafi nisa shine Makka, je har Makka muka je. To daga Kano daga Gombe zuwa Makka gaba daya awa 4 da 'yan mintuna ne, baya kai awa 5, awa 4 da rabi. To za ka yi tafiyan awa 10, awa 22 a cikin jirgi. To duk wannan girman duniyan gaba ɗayanta, mala'ika zai ɗauke ta a tafin hannun shi. Yanda za ka ɗauki wannan abun ka rike, haka mala'ika zai wa duniya. Shi yasa sai ya ɗaga ta kifa in ya ga dama. Shi yasa ɗan Adam wallahi ba shi da hankali. Idan Allah ya ga dama, mala'ika ɗaya tak zai aiko waɗannan marasa mutuncin duka je ka gama da su cikin sakan ɗaya. Allah sai ya kifar da duniyan gaba ɗaya. To al-arham, zan koma kan maganar da nake. Da aka gama halittar annabi Adam, sai zumunci ta tashi ta tsaya a wurin, sai ta ce, ya Allah ina da bukata, zan roƙe ka wani abu. Allah ya ce, roƙa za a baki. Ta ce, wannan wanda ka halitta annabi Adam kenan, da shi da zuriyar shi gaba ɗaya kaf, duk wanda ya sadar da ni, ya Allah ka sadar da shi da rahamanka, wanda kuma ya yanke ni, Allah ka yanke shi daga rahamanka. Allah ya ce, an baki. Kun fahimci wannan abin da kyau? To duk lokacin da kace ni na yanke mu'amala da wane, ko na yanke mu'amala da su wane, duk da malamai sun ce asalin al-arham daga ar-rahim ne, shine mahaifa, girman shi yafi girma, yana kuma zuwa ga dangantaka. Shi yasa idan ka yanke zumunta da wani abokinka na anguwa ɗaya, ko na makaranta, ko na kasuwa, ko na aiki, ya sha bamban da ka yanke zumunta da yayanka ko kaninka, ko ina fata an gane, ko babbanka ko kawunka ko innanka ko makamancin haka. Girman yafi yawa, zaka samu wa da kani ba sa magana, ba sa ga maciji, aini da wani kamar annabi da kafiri. To duk wanda ya yanke zumunta da ƴan uwan shi, zumuntan ta ce, Allah ka yanke shi daga rahamanka, kuma Allah ya ce, an bata. Hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wa sallam, manzo Allah ya ce, duk wanda yake so Allah ya yalwata mishi arzikin shi, ya kuma bashi tsawon rai, sai ce, fal yasil rahimahu, ya dinga sadar da zumuncin shi. In kana so Allah subhanahu wa ta'ala ya yalwata ma arziki, kuma ya ainihin tsawaita maka rayuwa, to ka dinga sadar da zumunci. shi yasa mu ji tsoron Allah mu tsare zumuntan da ke tsakanin mu idan ka san ko kin san akwai wani dan uwanki ko yar uwarki ko wani kawunki ko baffa ko wane ne da bakwa ga maciji bakwa shiri kan wani sabani na duniya kan abin da ba wani haƙin Allah aka shiga ba ba kafirci ya aikata ba ka yanke zumunci da shi to dan Allah karka bari a fita a wannan watan ba tare da ka shirya da shi ba karki bari a fita a wannan watan ba tare da kin shirya da duk wanda kike gaba da shi ba musamman daga cikin yan uwanki ko makwaftanki ko abokan aiki ko na kasuwa ko na makaranta ko makamancin haka sadar da zumunci abu ne da Allah ya yi wasiya da ayi shi Allah ce inna Allah kana alaikum raqiba tabbas hakika Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance raqiban mai gadi ne mai tsaro ne akan ku Allah shi yake tsaron ku shi yake lura da ku kalmar raqib shine mai tsaro ko mai kula da ku amma kula din ne yana sa muku ido akan duk abin da kuke aikatawa ina fata an gane kasa ko mutum na kula da kai yana baka abinci yana baka ruwan sha yana baka sira da wurin zama wannan kulawa ne akwai kuma kula na ina kula da kai duk inda zaka ci haka da ko ba haka ba duk abin da kake ina kula da kai zai zama sa ido a wani guwani gun ba sa ido ba akwai sa ido mai amfani ne misali kanin ka ko danka ka sa masa ido ka duk abin da zai mai kyau ko mara kyau kaga wannan sa ido ne mai kyau kin sa wa yarki ko danki ido kan duk abin da yake kaga wannan sa ido ne mai kyau akwai lada ma amma kuma akwai sa ido na sa idawa ba irin wannan ba su zauna a layi duk wacce ta wuce matar wani ne mamar wanci a gida ka za ta je ta cika yawo to ba irin wannan ba to ina ruwanka shi yasa annabi ya hana zaman majalisa ko duk inda mata suke sun tsani waɗannan majalisun cikin anguwa yan majalisa ku ji tsoron Allah inna Allah kana alaikum raqiba Allah ya kasance raqib mai kula da ku ya san duk abin da kuke a ƙarƙashin wannan malamai suka ce duk abin da kake fa ka sani Allah yana gadinka cikin dare ne da rana ne a cikin mutane ne kai kadai ne ke sa hadisin Jibril annabi yace an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ka bauta wa Allah tamkar kana gani shi idan kai baka ganin shi to shi yana ganinka ina fata an gane inna Allah kana alaikum raqiba lalle Allah kasance mai kula da ku ne yana bibiyar ku yana kuma taskance duk abin da kuke aikatawa idan na lada ne ya ba ku lada in na zunubi ne kuma ya kama ku da abin da kuka aikata gwargwadon girman wannan laifin sai aya ta karshe da zamu tsaya akai Allah ya ce ni
wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit-tayyib ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا
وبنجي يتي واتل يتام أموالهم وبهم رأيو دوكيو ينسو ولا تتبدل الخبيث بالطيب ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا wannan aya zamu tsaya akan ta saboda dan su bayane masu yawa dangane da wannan aya kuma mintunan da suka rike mana basu da yawa sannan akwai shi imam malam adam mama albani ya shigo kuma akwai wani sako ko dan tsokaci da yake da shi insha Allah zamu tashi akan wannan ayan ta biyu da muka karanta yanzu gobe insha Allah muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da muka karanta na dai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure kuma ko tuntume harshe Allah ta'ala ya mana gafara ya cire shi daga cikin zukatanmu kafin da ba mana akwai ɗaya daga cikin iyayenmu mata a nan masallacin Hajiya Awwa wanda ɗanta ya yi hatsari ya samu kuma raunuka munana ji ake gaya min da daddare muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi lafiya Allah sai zama kafara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بيان هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bala Allah ya saka da alkhairi Allah kuma ya kara ilimi mai albarka Allah kuma ya sa a gama da duniya lafiya to ya kuka ji rangada dauko masha Allah tun ina hanya ina bibiya ta Facebook ina ganin yadda karatun yake gudana kuma babban abun farin ciki shine nasiha da muka yi jiya dangane da cewa kada mu dauka cewa wai dole sai wa na kaza na fahimci lalle nasihan nan ta ratsa ku kware da gaske kuma wannan alkhairi ne gare mu da kuma ku baki daya domin harkar da'awa ta addini mutun da baya iya yin ta yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya tara masa tawaga da yawa a gefen shi akwai wadanda in karatu ne to su madinatul ilmi ma ake kiran su wato gari ne na karatu gaba daya irin su Ali dan Abi Talib irin su Mu'adh dan Jabal Allah ya hada mu da su a Jannatul Firdaus wanda hatta a cikin sahabbai su daban ne a wajen karatu da kuma karatu idan tsabar hadda ne da rike abubuwa akwai irin su Abdurrahman Ad-Dausi wanda aka fi sani da Abu Huraira Allah ya hada mu da su a aljanna sannan in ka dawo bangaren gwagwarmaya da shiga rimun gado a fado kan na bera to ka samu irin su Khalid ibn al-Walid wanda lokacin da yazo rasuwa yana cewa falana mat ainul jubana kada idan matsorata yayi bacci ya gama shiga duk wani rukuki duk wani rugunsumi ya shiga kuma karhe ya dawo ya kwanta akan gadon shi ya rasu to ba gwagwarmayar da bai yi ba kaga a bangaren shiga duk wata rigima da duk wani abu da za a zo da addini a shiga aka bashi kariya sai Allah ya hada manzon Allah da irin su Khalid ibn al-Walid idan ka dawo bangaren dukiya da sadaukarwa ka samu irin su Usman dan Affan da kuma irin su Sayyidina Abubakar wanda zai iya tattaro dukiyarsa gaba daya ya kawo wa Allah da manzon shi annabi ya tambaye shi yace ma za tarakta li ahlika yace taraktu lahumullah wa rasulahu na bar musu Allah da manzon shi me ka bar wa iyalanka da ka kawo duk wannan dukiya yace Allah da manzon shi na bar musu saboda haka babu irin kalar da manzon Allah ba shi da shi to a wannan shine nuna mana a heda awa tana bukatar kowanne fanni tana bukatar kowanne fage tana bukatar kowanne irin ainihin wato mutum matukar akan alkhairi yake kuma alheri zai zo ya bayar to ana da bukatar sa a cikin wannan da'awa da kuma wannan saha kuma wani abin da bai burge ni mallan ya dauko tsari na irin tsarin magabata wato tafsirul mawdu'i tunda misali mata ne mallan sai ya dauko suratul nisa wanda za ku ji bayanai dangane da matsalolinku na mata da abin da ya shafi auratayya da abin da ya shafi zama da miji da abin da ya shafi mu'amala ta rabon gado idan an rasu ko an samu rasuwa da abin da ya shafi jinin al'ada jinin biki haihuwa suna komai insha Allah ta'ala wannan sura ta lamunce za ta zo da bayanai akan wannan kuma na tabbata za a samu fawaid wanda ba a taba samun irin su ba insha Allah ta'ala muna addu'a Allah ya saka mana da alkhairi gabar da zan so na dan kara minti daya ko biyu akan ta shine tunda muna da sauran zare shine gabata a wato zumunci da mallan ya ainihin wato tattauna akan sa wanda aya ta farko cikin wannan suratul nisa din ta zo da bayani akan wannan a hi zumunci abu ne wanda yake mai muhimmanci kuma ku mata ku gode wa Allah domin duniya ta yarda cewa babu wanda ya kai mata zumunci fiyasa idan aka waye gari mahaifiyarka ba ta rayi to gaskiya ka samu tasgaro ka samu matsala saboda mu da ma maza muna da matsala tsakani da Allah kenan to mahaifiyarka ne ya tsara ce kaje ka gaida wani kaje ka gaida wanci kaje ka gaida wani abokin babanka ne tare suka tashi tare suka yi kaza a wannan tafiyar da ne gurin mahaifiyata sai da saka na je na gaida wasu mutanen da ni kaina na mamanta da su wallahi tallahi mana tace dan haka maza maza ka juma baka je ka duba su to shi yasa ku mata Allah ya muku alheri na zumunci to ku daure ku ƙara dagewa akan wannan zumuncin akwai hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda Abi Bakara ta rawaito shi Allah ya hada mu da shi a aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa akan samu gida innal baita la yakunu ahlihi ko la yakunanna ahlihu fajratan, akan samu gidan da mutanen cikin sa zasu zama kamar fajirai, mutanen banza. Amma fatan mu amwaluhum, sai kuma duke su ta dinga karuwa. Wa yakthuru adaduhum, manzo Allah yace adadin gidan, adin family ne ta fadi, yana ta yaduwa. Suna da dangi a can, suna da mutane a can, wanta ma ayyar gidan ne, wanta ma jikar, wanta family ne ta fadi. Kuma ba family yayi fadi a rasa kuma kudin breakfast ba, kun san matsala ne wannan. Ma'ana ga yawan iyalai kuma babu kudi. Manzo Allah yace fatan mu amwaluhum, bayan za su zama familyin yana yawa, ƴaƴa suna karuwa a cikin su, sannan kuma dukiyar wannan familyin za ta dinga yalwatuwa tana karuwa. Ina fata ana fahimta. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ba za a taba samun wani family ko wani gida su dinga sada zumunci ba face sai Allah ya musu wannan. Gidan zai karu, sannan kuma dukiyar gidan za ta karu. Yace kai daga ƙarshe ma ba za a taba samun gida da yake da ɗabi'a na sada zumunci ba, kuma ya zamanto suna da wata bukata a gurin Allah wanda Allah bai biya musu ba. Babu wannan gidan, inji manzon Allah. To wannan kadai ya ishe ba mu gane muhimmanci da alherin zumunci da kuma sada hi tsakanin mu. Sannan zumuncin nan ba fa lallai dole sai ka taka da kafarka ka je gurin mutum ba, wannan shine asalin zumunci. Amma akwai abubuwan da suke daukar ma'anar zumunci wanda ba wannan ba. Buga waya da kike gani zumunci ne, baki samu zuwa baki buga waya ki gaishe da waɗanda ya kamata ki gaisar. Tura kyauta ko sadaka, musamman yanzu a Ramadan din nan baka samu zuwa ba, suke aika da atamfa, ki aika da yadi, shinkafa kwano biyar, wani abu makamancin haka ki aika, wannan ma sada zumunci ne. Ya ma fuka je ba komai, aka rafa kalla. Malam yace ya ma fuka je hannu rabbana, gaskiya ka tura din ko baka samu zuwa ba, ka zo sunanka. Na sha bawa matasa shawara, sai mutum ya tahi zai yi aure a Kaduna, kawai malam sai kaga an cika mota bakwai an tafi, kuma aje a zabo masa liability, shi zai dauki nauyin masauki, shi zai bada abinci, karshenta ma shi zai foiling din motocin, kuma a gama a dawo shi ba a bashi kwandala ba. Tsakani da Allah, da mota bakwai din nan za a hata da kudin mota, kowace mota ɗaya fa a halin yanzu wallahi akalla za ta su kusa naira 50,000 kafin ta je Kaduna ta dawo, ko sama da haka, da abincin masu motar, da man motar na zuwa da dawowa, da komai da komai, da katin waya da za su yi ta buge-buge. Kuna ina, ai muna nan a makarfi, na fata fahimta. Da sauran abubuwa wallahi in ka tattara wallahi mota ɗaya ta ci 50,000, to 50,000 sau bakwai wasa ne jama'a, duk sai a tara su daga Gombe an tafi Kaduna ɗaura mar aure, kuma ku je ku ɗora mar ɗawainiya. To abin da ya dace shine a tattara kuɗin motoci bakwai ɗin nan, kowa ya sa nasa aljihunsa, a ware kuɗin mota ɗaya naira 50,000 ku buga mar waya, ku ce to ware mun sada ma zumunci, mun gaishe ga, mun ji za a ɗaura aure. Eh to Allah ya sa albarka, turo account ɗinka ga naira 50,000 da ni da wana da wana da wana da wana da wana da wana suka ce a yi maka fatan alheri. Na rantse da Allah ku ne kuka je biki billahi lazi, ku ɗin nan ku kuka je biki, wallahi sai ya fi ƙaunarku, sai ya ji jin daɗin, don ku ba ku ɗora masa wata ɗawainiya ba, ba ku ɗora masa wani, ba ku zama masa liability ba, kallun ala maula, ba ku zama masa haka ba, kun ma taimake shi kuma kun masa addu'a da fatan alheri. Amma ga annabi ya ce tafiya da kake ganinta akwai azaba a cikinta. Banda fa wannan ana iya yiwuwa an kama hanya mota ta lalace, ku yi ta buga mar waya, shi ya ji da hidimar baƙi, ko kuma ya ji da hidimar zuwa ya zo ya cece ku a jeji, ka san mu baƙi ne wani, wallahi motar mu lagireto ya fashe, ruwa ya tsiyaye, ya za a yi kaza kaza kaza, ya ji da ku ko ya ji da zuwa tarbar baƙin da suke abin nan, hidimar da yake gabansa, kaga duk akwai wahalhalu a ciki. Saboda haka yana da kyau mu waye zumunci, ba wai sai ka taka ka je gurin mutum dole ba, kai masa abin alheri, hikansa zumunci ne. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wata rana an kawo masa wata riga to tana da tsari irin na al-hariri sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ainihin wato abin da ya faru sai na Abubakar ne ko sai na Umar ne in ban manta ba ya sayi wannan irin rigar da ya ganta ainihin wato mai kyau ana sayarwa sai ya sha'awar manzon Allah ya saka ta sai ya saye ta sai ya kai mishi yace ya rasulullahi wannan rigar na so maka ne ka dinga sakawa ranar juma'a ko kuma idan kai baki ka saka ka fito ka tarbe su wato riga ta alfarma kenan to amma sai aka yi rahin sa'a wannan riga an dinka ta ne da zaran alhariri ko kuma yadin alhariri manzo Allah kuma ya haramta wa musulmi saka wannan irin kaya dan haka sai manzo Allah ya ce wa sayyidina Umar ai wannan rigar da kake gani mai saka ta bahi da rabo a lahira sayyidina Umar sai bai ji dadi ba to amma ya zai ka kawo kyauta kana ganin ka burge to kuma an ce ma ba ta yi ba to amma ya za a yi annabi ba zai saba wa Allah saboda wani ba haka ne ko ba haka ba shikenan sai sayyidina Umar ya ainihin wato abin nan to me zai faru sai aka kawo wa manzon Allah irin wannan rigar kuma kyauta shi kuma sai ya aika wa sayyidina Umar ita sai ga sayyidina Umar da gudu har fadar manzon Allah yace ya rasulullahi kai fa kace me saka irin wannan rigar bahi da rabo a lahira ni yanzu kenan ba da rabo a lahira aka kawo min ita manzon Allah yace a'a wallahi ba haka bane Umar na baka ne ka sayar da ita ka yi amfani da kudin dan ka tare wata matsalar ka sayyidina Umar shi kuma da ya tashi akwai wani dan uwan shi a kauye ba musulmi bane sai ya nannade wannan rigar sai ya aika mishi dan ya sada menene yawa tunda dama su gashi nan komai ma habba wa dabba duk za a saka shikenan kawai sai ya aika mishi to kun san wata hikima a dalilin kuma wannan rigar shi kuma wannan dan uwan na sayyidina Umar ya zo ya musulunta kun ga zumunci ta hanyar kyauta ya jawo shigar wani musulunci haka ne ko ba haka ba to wannan yana daga cikin abin da ya kamata mu kula da shi malam Allah ya saka da alkhairi da waɗannan darussa Allah kuma ya ba mu ikon ɗauka mai aiki da shi mu ji tsoron Allah wannan wata ne na falala na Ramadan na Qur'ani na zuwa darasi kada ki kasa abu wajen zuwa wannan darasi muna addu'a malam Allah ya saka masa da alheri Allah ya kara masa lafiya da imani waɗannan karatuttuka kuma Allah ya sa albarka a cikin su zamu dakata anan sai kuma gobe insha Allah ta'ala subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh